الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala cikin hikiman sa ya ƙara hada mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin muqaddima ta malam mai risala. Muqaddima da yake tsaye ta saboda yi bayani akan aqida ta manzanjiya, aqida ta annabi da sahabbai. Idan ba manta ba, wata sati mun fara magana akan yanda Ubangiji ke ninninka ayyuka na mu'minai, yake ninninka musu aikin su da kuma yake amsan tuban su. Insha Allah yau za mu dora daga inda muka tsaya kamar yanda aka saba. قال يتي وأن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات كما للي الله تعالى يعننك قبائس مؤمنيك هوا وان ايكنسو وصفع لهم كما يكودك قريسو بالتوبة عن كبائر السيئات سبول التوبة دسكي لك من يمن يلي فكا دسك ايكتا شما سيئة في مسو وغفر لهم الصغائر كما يغفر تامسو مقانا زنبنسو باجتناب الكبائر تهنيا نيسنتا من يمن يلي فكا دسكي وجعل من لم يتوب الله تعالى يسني وند بيتوب من الكبائر وجعل من لم يتوب من الكبائر الله تعالى يسني وند بيتوب دغ من يلي في صائرا الى مشيئته زي زمو zuwa ga wato ganin daman ubangiji in ya ga dama ya azabtar da shi in ya ga dama kuma da yafe mishi إن الله لا يغفر أن يشرك به للي ألا تعالى بايا غافر تعالى مسا شركه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ينا يافي ما أبند بيك شركه بقى وانده قدامه ومن عاقبه الله بناره دو واند ألا تعالى يمسا وقوبة دو تنسى أخرجه منها بإيمانه وللي وتن وتران زي فتود شيل إيمان انسى فأدخله به جنته سي الشكر dashi aljannansa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk wanda yayi aiki kwatankwacin kayan zarra to zai gan shi a ran tashin kiyama wa yakhruju minha shi wanda mu'minin zai fito daga wuta zai fito daga wuta bi shafa'atin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar cetan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati ko kuma wa yakhruju minha bi shafa'atin nabiy sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir wanda ubangiji ya ba mamazan Allah cetan sa daga cikin wadanda suka yi manya-manyan laifuka daga cikin al'umman sa to zai fita daga wuta ta hanyar cetan da manzan Allah zai masa sallallahu alaihi wa sallam. Na'am. To wata sati mun yi magana sosai akan gami da yanda ubangiji ke ninninka aikin bayin Allah ta'ala. Bayin Allah mu'minai Allah ta'ala yakan ninninka musu aikin su. Duk wanda yazo da aiki ubangiji sai ya ninka shi 10 daga goma kuma a ninka shi zuwa 700 zuwa kuma abin da ba a san adadinsa ba sai ubangiji. Kaga duk wanda ya shiga wuta to kaga shi ne ya ja maka kansa, kamar yadda maza Allah yake cewa duk ba wanda zai ki shiga wuta zai ki shiga aljanna sai wanda yake. Aka ce waye ko zai ki shiga aljanna, sai yake cewa duk wanda ya bin da'a to ya zai shiga aljanna, duk wanda kuma yake bin da'a to kamar ya ki shiga aljanna ne. Malam yace wa safaha lahum bitawbati an kaba'ir as-sayyi'at, wato Allah ta'ala yana cewa ya yafe ma bayinsa mu'minai, ya yi musu afuwa, ya kauda kai saboda tuba da suke yi daga manya-manyan laifuka. A nan akwai raddi da malai ke yi ga mu'tazila. Mu'tazila suna da wani aqida mummuna, suke cewa dole sai ubangiji ya ba wanda ya da'a ya saka kan mishi da aljanna, kuma dole wanda ya sa'a ma Allah ta'ala sai ya saka kan mishi da wuta, fa fa ba zai yi Allah ta'ala ya ce ya yafe musu ba. To kaga wannan cewa na farko su ce dole, wannan mu ladabi ne ga Allah ta'ala. Kai kana bawa baka isa ka zo ka ce ma ubangiji wani dole ba. Sannan kuma ubangiji ya riga alƙawarin cewa wanda ya ake alkhairi zai saka ka masa, kuma saka ka masa din ma zai ninninka musu sakamakon ne, ba wai kabo da kabo za a bashi ba. In ka zo da abu guda daya sai ninninka maka so 10 so 700 zuwa abin da babu ajali. To kaga ba yanda yake ninninkawa ninkawa ce mai yanda hankali ba ma zai dauka ba mu a hankalin mu. to shi ma haka kuma wanda ba zai shiga wuta ubangiji in ya sakan ka muke wuta ya sakan ka muke azancin sa ne ba kuma wanda ya masa dole ba ba wai dole bane wai sai mu zo mu sashi sai ya sashi a wuta idan ya ga dama wanda duk me yi shirka ba to in ya ga dama zai iya yabe mishi in ya ga dama kuma zai iya sashi a cikin wuta wannan duka mushi a ce ganin dama sa ce ba wani a cikin halukai da zai ce zai ma Allah ta'ala dole amma su mu'tazila suna cewa dole ubangiji a dole sai ya wanda ya mushi saban sabo wanda ya saba masa wai dole sai ya sashi a wuta dole da dama ya yafe masa da su da khawarij kusan wato tabarke su dai akan wannan babu su ma khawarij abinda suke cewa shine duk wanda yayi aikin sabo to zai dawo a wuta to su kuma mu'tazila abinda suke faɗa a duniya dai ba za ka ce musulmi ba za ka ce kafiri bane amma an aje lahira ba magana fita kuma ubangiji ba da dama ce ya yafe to kaga ko a mulkin duniya ba inda ake wannan a mulkin duniya idan aka samu wani shugaba duk laifin da aka masa idan yace ya yafe to wannan daraja ake kara masa in yace zai yi wani aikin alkhairi ne ko yace zai yi wani aikin jin kai in bai yi ba misali yace zai yi wani kyauta ko yace zai raba wasu gidaje in bai bayar ba sai a ce to ya zama marwaci amma in yace wani laifi da aka masa wanda suka shiga fursunori ya yafe musu to yanzu ba wanda zai ce yanzu abin da yayi sunansa karanta ko sunansa gazawa an san ya yafe ne a ina da daman da zai yi musu hukuba to balle ubangiji kuma idan aka zai lahira yana da daman wanda ya saba masa mutukar ba ya shirka ba bai kafuci ba Allah ta'ala zai ce wa ya yafe masa in yace ya yafe masa kuma wannan ba gazawa bane a bangaren sa su suna ganin wannan kaman gazawa ne ba gazawa bane a bangaren ubangiji bal wannan cikar kamalar sa kenan kuma wannan cikar rahama sa kenan dama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi rahamar ubangiji tarin jayi fushin sa in akwai aka samu wani dalili da zaka wajabta maka rahamar ubangiji da zai wajabta maka wato fushin ubangiji to rahamar din za ta rinjaye wannan fushin shi yasa za ka gani da muka yi zunubi nan da nan da mun yi zunubin da muka yi da mun roki Allah ta'ala ya yafe mana shikenan wannan rahamar sai ta rinjaye wannan fushin sai ya yafe mana duk yanda kuma muke so muka yi wani aikin alkhairi dukan kantar sa to ubangiji ko da mun manta da shi dan tashi kiyama zai dawo ban da wannan aikin alkhairi ba zai tura ta mana wannan aikin ba kaga wannan yana nuna maka cewa wato ubangiji rahamar sa lalle ta rinjaye fushin sa mala yace bi tawbati an kaba'ir sayyi'at ta hanyar wato mumune su tuba daga manyan laifuka kamar yadda muka faɗa a wata sati alkabira ita ce shine duk wani zunubi wanda a kansa akwai wani lazani ko akwai wani azaba ko akwai wani la'ana da ubangiji ya shelanta duk wani zunubi da ubangiji ya ce idan mutum yayi to akwai razani wato akwai wani razani cewa mutum zai dadar kudansa ran tashin kiyama ko aka ce manzo Allah ya ko Allah ko manzo Allah ya tsine mu yan aikin irin wannan ko Allah ta'ala ya ce akwai azaba to wannan yana nuna cewa wannan aikin kabira ce kenan kaga abinda mun muke dauka wato kanin abubuwa fa da yawa kabira ce kaga kamar ƙarya karamin ƙarya muna dauka ta kamar wato sagira ce amma kabira ce babban laifi ce haka zalika abinda muke gani kamar ba wani laifi ne babba ba kamar mutum yaje zai yi ba wani ko wani abu kawai ya bude jikin sa baki dai ana mutane na wucewa a cikin suna gani wannan yana daga cikin abinda ke wajabta ma mutum azaban kabari kaga wannan shi ba kabira ne eh shi yasa manzo Allah lokacin da ya zo bi wucewa wurin wani kabari yace wannan kabarin ana musu azaba yace wa ma yu'azzabani fi kabir ba ga ana musu azaba bane saboda wani babban laifi a gani da su a wajen su amma wajen ubangiji ne mai babba ne dan yace yace dan in yazo zai yi ba wali to baya wato sukuta al'aurar sa baya sukuta al'aurar sa baya zuwa ya je wani wuri yanda jama'a ba za su gansa ba ka kuma wannan hayar da ana yi mutum da girman sa za ka gani kuma in yaje zai yi ba wali sai ka gani sai dai wato in kana da mutunci ka kawo da fuskar ka kuma ni yara na wucewa mata na wucewa yara kana suna wucewa manya suna wucewa da tawali suna wucewa suna ganin sa lalle ya kamata a kula kwarai da gaske wannan shi ma kabira ne saboda muzala ya riga ya faɗa cewa za a yi azaba a kansa haka zalika wato yawo da annabi mace kaga wannan shi ma duk kabira ne amma duk da za ga ina mun mai da wannan abubuwan ya zama wani ruwan dare za mu yi daukan wasu mutane mu ta wanganu maganu akan su ko imu abokan mu talakawa da talaka mu tsegu mun jura mai kuma ringa annabi manci ma juna ko kuma a mu je mu dauko wani babba a gari ko a kasa wani shugaba ko wani abu mu dauka mu dinga tattaunawa a gami da lamarin sa muna zagi shi muna dinga mishi albarka alhali mu san cewa muna jama kanmu wani abu da ubangiji zai tsiye mu bane mu da shi a shari'a kaga wannan shi ma ya kamata a kula to wannan abubuwan su ne a sagira a alkabira abubuwan da duk ubangiji yake cewa akwai azaba ko akwai la'anta ko kuma akwai wani wato wani razali da ya tare da mu mai yin shi
kaga wannan ba a magana kamar kisan kai da ba ai kowa ya san cewa kabira ne ba a magana wasu manyan laifi kamar wato zina kamar sata duk wannan kabira ce dama duk wannan akwai wato an tattale azaba ga mai yin su saboda haka wannan abu ne a fili yake na faɗa wasu kananan abubuwa ne saboda wani lokaci muka raina su wasu abubuwa ne kanana za ka gani amma kana rainawa to amma kuma sai ka gani wannan kabira din ne wajen ubangiji asagira ita ka shi karamin laifi shine abin da babu wani wato wani wato razani da ya tattaru a kansa babu wani la'anta babu wani wato tsine mai yin shi da aka ce za a yi a'a shi ne kawai yana daga cikin wato laifuka da ake kindiga cikin laifi amma ba a cewa suna daga cikin manyan laifuka misali kamar mutum ya dinga wato kusuri ya rika sakaci wajen yin aiki da'a akwai da za ka ganshi wajen yin aiki da'a shi kullum a baya-baya yake to wannan ma zulumi ne amma ka ga wannan zulumi ne karami idan mutum ba ya doge akan wannan abin ba bai zama babu ba dan an samu wani lokaci wani yayi kusuri wajen zuwa da da'a ko kuwa a wasu wani wajibi nashi wani wajibi da zai yi sallah akan lokaci amma sai wata rana aka samu ya dan ya ki sallah akan lokaci amma dai kuma lokacin da yayi ta ba lokacin da bai fita ba misali sai ya bari shi kamar sai ta nuna ya zama aikinsa kenan ya rika bari shi ta nuna ba zai yi sallah akan lokacin ta ba to kaga wannan shine ake kira wato al-qusur fil wajibat wa ta'at wato gazawa da mutum ke nunawa wajen zuwa da aikin da an musan lokacin da aka zo za ka yi aikin da ka zo da gaggawan ka kai kamar yadda ka ji annabi Musa na cewa ubangiji sai ne gaggawa ya zuwa gare ka saboda ka yi da ni to haka ake san wato duk wani bawa na gari innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahba suna gaggawa ya zuwa ga aikin alkhairi to yin baya da aikin alkhairi kuma wannan kuma gazawa ne wannan gazawa ne da shi kashi wannan sagira ne karamin laifi ne haka zalika mutum baya duk wasu abubuwa da yake da alaka da ibada ana samu yana yin baya da shi to duka waɗannan abubuwan idan suka taru za su ja mutum matsala amma dan mutum yayi in ya zo da su aiki alkhairi ubangiji zai kasance ya yafi musu waɗannan laifuka shi yasa ubangiji cewa in tattali muka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in dai kuka nisanci abin da ake hada ku manya to ire-iren waɗannan laifuka ƙanana to ubangiji sai ya biya kankare muku da irin wannan zulubi saboda haka kaga wato sagira ba shine ba abin da kake ganin sagira ba kamar wani abu kawai tattauna wani magana tsegumi ko kuma gulma ko abu irin wannan a'a wannan duk kabira ne amma sagira shine mutum ya rinka yin kamar sakaci wajen yin aikin da ko sakaci wajen kin hanuwa daga abin da zai kai shi ga mummunan abu to shi ma duk wannan zai zama wato cikin kabira sai dai abin da malamai ke faɗa suna cewa babu sagira mutakar mutum ya doke akan ta wato babu wani karamin laifi da kake ganin karamin laifi ne mutakar fitowar haka mutu aiki shi wani aikin kake yi wato kamar mu ce mutum aikin sa kenan shi baya zuwa wato sallah a farkon lokacin ta amma dai baya bari kuma lokacin sallar ta fita amma a farkon lokaci dai ba zai yi ta ba to kaga wannan da aka tambaye manzo Allah wani aiki ne yafi sai ya ce lokaci sallah akan lokacin ta to kaga wannan in yana sakaci irin wannan to kaga wannan shi ma zai zama kamar yayi sagira kenan yayi karamin laifi don kuma idan ba aiki sa kenan wannan abu to wannan zai mai shewa da wannan dogewa akan wannan zai fi da yake yi ta zama kabira ita shi yasa kuma malamai kuma ke cewa babu kabira ko mutakar akwai tuba jiya da kake ganin laifi yayi babba ko shirka ne ko kafirci ne mutakar akwai tuba to ubangiji zai yafe maka wannan shine wani kaida ce da malamai ke faɗa cewa la kabira ma'a tauba babu wato babban laifi inda akwai tuba wala saghira ma'a al-israri babu wani karamin laifi mutakar mutum ya doge shi da karamin laifin da zai shiga bare yi wasu ayi wani aikin da'a ne kake yin baya da shi duk yana da cikin abinda idan mutum ya doge kuma ubangiji zai tuhunce shi akan wannan daga cikin aikin wato daga cikin sagira daga cikin karamin laifi shine at-tawassu' fil mubahat at-tawassu' fil mubahat shine wani abin da an halatta maka a farkon al'amari wani abu ne da aka halatta maka amma kuma sai ka zo ka dinga kana zakewa akan sa kana zakewa a kansa har yadda zai zama ya kawo wuce gonar iri kamar misali an halatta maka idan kana da kuɗi a ga alamar kuɗin a jikinka ka ci abinci mai kyau ka sa tufa mai kyau ka hau mai kyau wato kuma in mutum yana so ya aure amma idan ya zama aikinsa kenan shi wato ya zama kamar bawan wannan kuɗin nasa ya zama bawan wannan tufan ko abinci shi duk inda zai je sai ya ci abinci ko ko duk inda zai je sai ya sa rituba duk yayin duk wani in ya fito yau aka fara yayi gobe zai zo ya siya waya ce ko me to wannan shi ake kira at-tawassu' fil mubahat yanzu ya fara yalwatawa a ce abin da aka ce masa halal ne to wannan kuma abin da zai gadan masa abin da sai aka ce mishi kabira ce saboda abin da zai gadan mishi da safuwan abin da sai aka ce sagira ce saboda zai gadan mishi da kabira kuma bai wasa ba idan yanzu na koma babban da aikin yi sai cin abinci da siyan tufa da sa takalmi da siyan waya to abin da zai gadan mishi shine israfi banna da dukiya banna da dukiya ko wannan kabira ce kaga sagira ta kai ni zuwa kabira haka zalika idan misali yanzu na nake yawan kallon ni'imar da ubangiji ya mawa shi ba wannan ana kira shi a tawassul fil mubahat ubangiji ya yi mawa ni'ima ya bashi kudi ya bashi wato dukiya ya bashi wasu abubuwa da kai kake jin cewa ni'ima ce kana son kai ma ka same ta sai zama baka da aikin yi idan ka zauna misali musamman a titi idan ka zo ka zauna sai ka in kana ganin mota ta wuce ka cire yatsa ka ce sun gama da mu ko sun gama da kai to kaga wannan shi ake a tawassul fil mubahat ka zauna baka da aikin yi sai wato kallon irin wannan kuma kana wato gaban kana masa hasada to wannan kaga idan ka tsaya kana kallo a farma al'amari sagira ne amma idan yawo ne cinkuda ka zuwa ga mushi hasada ko din cewa ya kamata a kwato ya dawo naka ko kuma din cewa ni ma idan na samu kudin irin wannan mummuna aikin nasa shi zan yi to na ya zama kabira wannan shine ba wanda malami ke kira wato at-tawassu' fil mubahat shi wasu abubuwa ne da asali an halatta maka yanzu dan misali kawai na ga mutum ya zo wuce da motarsa ko wayarsa zan iya tsaya an kalla ba wallahi bi amma an tsaya ta kallo mun kura mishi ido har ya zama da ya gada mun da wani abin da zai ja mun saban Allah to yanzu na wayalwata ce ko ko a'a ubangiji ya azurta shi da wani dukiya na ga yana yin wasu abubuwa na banna sai nake yin cewa ni ma lallai ina zan samu inda zan samu ni ma zan zo sa ma Allah ta'ala irin wannan to yanzu nayi abin da ake at-tawassul fil mubahat wannan kuma ba wai mu kanmu ba hata manzo Allah ubangiji ya hana shi irin wannan abu ubangiji a ayoyi da dama ayoyi wajen guda biyu Allah ta'ala yake ma manzo Allah jan kunni kar ka dinga yawan zura ido akan abin da aka ni'imta kafirai da shi manzo Allah ta'ala yake ce masa wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayat ad-dunya linaftinahum bihi Allah ta'ala ta ce wala tamuddanna aynaka kar ka dinga yawan duba kana kura ido ila ma matta'na bihi azwajan minhum zuwa ga dangogin abinda muka ba su dangogin abinda muka ba wasu daga cikin su ko muka ba su saboda kudin su ko muka ba kafirai wani abinda muka ni'imta su da shi zahrat alhayat ad-dunya saboda kawai abin kawa na duniya lilafti lahum bihi saboda mabtine su majarabta su da wannan abin warizqu rabbika khairun wa abqa Allah ta'ala yake ce masa arzikin da ubangijinka yake da shi a wajen sa shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa dan haka ka nema naka kai ma kar ka tsaya kana kallon na wani tsayawa kana kallon na wani zai gada maka da hasada zai gada maka da kyashi zai gada maka da jin cewa kai ma baraka danna shi ka kwace in kana da karfi in ya zo wucewa ka rika jin cewa tunda ya zo wani lungu kai kai ka samu baka samu ba baraka kwace kaga shi ke kawo da abubuwa at-tawassu' fil mubahat inda baka zaka kana kallon wannan abubuwan da aka bashi wato ko kuma ka kalla sau dai shikenan ka gitse ka roki Allah to warizqu rabbika khairun wa abqa Allah ta'ala yace masa wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha kai dai ka je ka ta umarni da iyalanka da sallah kuma kai ma ka haƙuri da sallah nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa ba ma tambaye ka wani arziki ni mu za mu azurta ka kuma ƙarshen lamarin kyakkyawa yana da wanda suka yi takawa haka nan manzo Allah ana gaya miki cewa kar ka dinga ganin kai kila ko yaran ka sun rasu su kuma Allah ya ba su yara kar ka dinga ganin kai baka da kuɗi su Allah ya ba su kuɗi kar ka dinga ganin kai baka zo dan kasuwa ba su Allah ya ba su iya kasuwanci suna samun kasuwanci Allah ta'ala yake gaya masa wannan fitina ce jarabawa ce ubangiji ya ba su kai din ka je ka ta ibada arziki da yana wajen ubangiji kai ma ka roka zai baka kuma ka ta sallah amma kuma ka sani karshen al'amari duk wani abin da wani Allah ta'ala zai ba wani bawa mutukar bai mutu da imani ba to wani karshen lamarin bai zama karshen lamari mai kyau ba wal aqibatu litaqwa karshen lamari da kyawa yana tare da mai takawa wanda ya takawa din banda wannan Allah ta'ala yake faɗa cewa la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim waqbi jarahaka almu'minin Allah ta'ala yake ƙara cewa kar ka shagaltar da kanka ka ƙura ido zuwa ga abinda muka ba su muka ba wasu dangogin mutane na kafirai ko wanda suke tsayawa a duniya suke neman duniya Allah ta'ala ya ba su duniyan kuma kai kuma kana kana kallon su a ka yi hakuri wannan wani abu ne da zai gushe kar ka yi bakin ciki kuma Allah ta'ala wato wa khbitana hakal mu'mina kuma ka ka rika nuna rahamanka ga mu'minai kaga anan ayoyi guda biyu Allah ta'ala ke gaya ma manzanki cewa kar ya cika kallon abin da aka ba wasu to kaga wannan mu ya kamata mu bi shi akan haka wani abin da kake gani an ba mu'minai an ba wasu dan dan uwanka ko musulmi ko ba musulmi ba to kar ka tsaya kana yawan kallo kallon da zai gada maka da fushin ubangiji ka rika jin cewa dan me Allah ta'ala ya ba shi ni gashi ina sallah shi kuma gashi ma shi wato dan marisa ne shi sai dai shakiya haka amma shi an bashi ni ba amma ba dan me ba aka aka haka to kaga yanzu ya sa mutum zai shiga wani wato babban zubi ba ba abin da ya kashi wanda kuma sai yawan zurai to da yake yana kallo idan ka kalla to abin wanda ya bashi shi ma kai ma shi ne mahallicin ka daga hannunka ka roka idan ya ga dama ya baka in bai ga dama ba to hikimar shi ta zata ba zai baka ba akwai wata hikima da yasa bai baka ba sai ka nemi ubangiji kai ma ya baka wani abu kuma wani lokaci abu da yake jawowa mutum ya daina kallon ni'imar da Allah ya ba wasu shine ya rika kallon abin da shi aka masa kamar yadda malamai ke faɗa a duk wanda baya kanin abin da aka masa to ba zai san ma irin alherin da aka masa ba in dai yana kallon wanda aka abin da ba a masa bane kawai to ba zai zama mai godiya ba wannan kuma kowace ce kake take karkashin ka in dai ba ta gani ita kokarin da kai kake mata sai dai abin da kai ka gaza ba ka iya yi to za ta yi maka godiya ba wannan shine kaidar to idan kai baka ganin irin ni'imar da ubangiji ya baka a duniya ya baka abubuwa da yawa kai kuma kace kana ganin abin da bai baka bane kawai to kuma ba za ka iya godiya ba ce in kana son ka gode mishi kaga ba za ka iya ba saboda za ka rinka tuhumar sa me yasa kai baka kudi ba ka manta ya baka lafiya ka manta ya baka kwanciyar hankali ka manta ya baka wato a iska da kake shaka ka manta kai ubangiji ya kila ya baka ka tashi da iyayenka shi kuma wannan wanda kake cewa yana da kudi kila ma gado ya ci sai da ya samu kudin a madadin iyayensa kai kuma yanzu da iyayen naka ga su tangaranan kana ganin su to duk wannan abubuwan kai ka manta kai baka ga ni'imar da ubangiji ya maka to idan da zaka rika kallon ni'imar da ubangiji ya maka zaka ga ba zaka rika kallon abin da ubangiji ya yi ma wasu ba Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya tabbatar da gadi gamu ya sa mu rika kallon abubuwan da ya mana ba abin da bai mana ba mun tabbatar in muka yi imani kuma abin da bai mana ba shi ma zai zo a jalla insha Allah ta'ala mala yace anan yace bit tawbati an kaba'ir sayiat yace lalle wato zai yafe musu ta hanya idan sun tuba daga manyan laifuka laifi Allah ta'ala sharanta mu mu'minai tuba Allah sharanta mu mu'minai tuba daga manyan laifuka kuma ya riga ya shelanta musu cewa idan suka tuba to ubangiji zai amsa musu wannan tuban zai yafe musu akwai hadisi da ya zo a cikin sahihi muslim hadisin Abu Dharr manzo Allah daga cikin abin da yake ruwatuwa daga Allah ta'ala shi kansa Allah yake cewa ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum Allah ta'ala ya shelanta yake cewa ya ku bayina ku sani ku kuna yin zunubi dare da rana ko yaushe kuna zunubi kuma ni ke ya fi zunubin nan da aka ku nema in yafe muku sai in yafe muku kaga ubangiji ran ya shelanta mana cewa idan muka nema gafara zai yafe mana to kana da wani ubangiji mai amsan tuba irin sa kana da wani wanda duk abin da kaje ka gara maka yi hatta ka duba gani ko manzo Allah idan aka masa wasu abubuwa laifi ana ganin tasirin wannan a'radul bashariyya a tare da shi idan aka masa laifin akan gani idan wani mai laifin ya zo gittawa ta wurinsa ya ji cewa lalle wani ya taba masa laifi a baya ka duba su amma haka ubangiji yayin da ka masa shirkan ka masa zagin sa ma kai amma in dai har ka tuba ubangiji kawai ya shelanta maka cewa ya yi duka ba wani wanda zai a cikin mahalukai da ba Allah ta'ala shi din ba ba wanda zai iya maka irin wannan tuba sakakkiyar tuba shi yasa manzo Allah yake faɗa ke cewa ma ahadun asbara ala adhabi yasma'uhu min Allah babu wani wanda yake da hakuri akan cutarwa da yake ji daga bayinsa irin ubangiji yad'una lahu waladan suna cewa yana da da kuma yu'afihi marzuquhu sanan daga baya in sun ce ya Allah ba mu lafiya ba mu aminci sai ya ba su ya Allah ba mu lafiya sai ya ba su lafiya ya Allah ka fitar da mu sai ya kuftar da su ba mu arziki sai ya ba su amma fa suna nan fa a cikin wato a cikin sa'a masa suke kwana a cikin sa'a masa suke tashi wani ma ya ce babu Allah baki da kuma idan ka in yi roƙa kuma za a bashi wani ya ce Allah uku ne kaga in da ka in yi roƙa za a bashi to wani wa in ba ubangiji ba zai iya maka wannan abu da ka ubangiji ya shelanta mana tuba wato mu kokari kware da gaske duk wani abin da muke yi na zulubi lallai mu koma ga Allah Allah ta'ala zai yafe mana Allah ta'ala a cikin Qur'ani yana ƙara cewa kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ta'ala yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, kace musu kai annabi Muhammadu ya ku bayina da suka yi wato banna a karan kansu, suka banna ga kawunan su, la taqnatu min rahmatillah, kar ku tsirka mai daga rahmar Ubangiji, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lalle Allah ta'ala yake gafarta dubi baki daya, inna huwa al-ghafurur rahim, Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai cin kai ne, kar ka taba tsammanin akwai wani zuni a duniya da idan kai in ka koma zuwa ga Allah ta'ala, Allah ta'ala ba zai buɗe maka kofar san na kafin tuba ba, duk girman wannan laifin in dai ka tuba ka zo da sharadin tuban, to Ubangiji shi wato yana gaggawa zai amsa tuban naka, kuma yana mai farin ciki tare da kai, dama shi ya halice ka, dama kai mallakin sa ne, dama shi yake baka, to da ka zo kace ka dawo to shikenan Ubangiji sai ya amshe ka. Allah ta'ala yana cewa tubu ila Allah a jami'a ayyuhal mu'minuna annakum tuflihuna, ku koma ga Allah ya kuma munai, ku koma ga Allah baki ɗayan ku ya kuma munai, ko fa samu rabauta. Allah ta'ala kaga ayoyi da dama da hadisai yake gaya mana cewa lallai idan muka tuba to lallai Ubangiji zai karɓa tuban mu, kuma wannan tuba da muke zuwa komawa zuwa ga Allah ta'ala shi yake taimakawa bawa ya ƙara sarkace ma Ubangiji, ya ƙara risala ma Ubangiji, ya ƙara wato fuskantar Ubangiji da cikakkiyar da'a, saboda idan yayin da ka tuba kai cewa lallai Ubangiji ya yafe maka, to zai ƙara maka karsashi wajen zuwa ga wasu aikin da'a din, duk wasu aikin da'a idan ka cewa lallai an yafe maka laifin da kai a baya, to ai shi zai ƙara taimakon ka wajen cewa ba abin ka bashi yanzu, bari ka je ka ci gaba da aikin da'a ma Allah ta'ala, tunda Allah ta'ala ya riga ya faɗa a Qur'ani ko kuma a harshen manzansa cewa mutukar ka zo da gaske kana neman tuban, to Allah ta'ala zai karɓi tubanka. Akwai sharɗan tuba da malamai ke bayarwa, ba kana a ce ana ta maganar tuba, ana ta maganar tuba, to tuban da Ubangiji yake yi ba tuba ne irin na in na gajiyayye ba, ka san tuba na gajiyayye kamar tuba na mahaifiyarka ko mahaifinka, zaka je baka taba kyautata musu ba, ko kuma tsakaninka da su babu mutunci, babu kyautatawa, amma yau da zaka yi laifi kana zuwa ka gudu karkashin gadon mamanka, za ta maida kujiba da rufe ita gajiyayya ce tana son ka, to shi ba irin wannan tuban Ubangiji yake karɓa ba, shi yayin da ya karɓi tubanka to ba wai ka rinjaye shi bane, saboda soyayyan ka ne ya rinjaye shi, ya kasa maka hukuma, idan ka doge baka zo da sharadin ba to kuma zai maka hukuma, wato abin a guda biyu yake tafiya, ragaban wa rahaban zaka yi masa, ragaban kana kwadayin Allah ta'ala ya yafe maka, rahaba kuma kana tsoron azaban sa, idan baka tsaya akan wani tsake wannan abun guda biyu ba, wannan fukafukai guda biyu, to ko ka tuba zai wuya kaga tubanka yayi, zai zama tuban mazuri, zai zama tuban mazuri, daga cikin wato abinda malamai ke faɗa na farko shine abinda mai halali ya faɗa, shine annadamu ala ma fata, lalle mutum yayin da ya ce ya tuba, ya Allah na tuba, to ba a baki bane kawai, ba wai amani bane, amani shine kawai ka rika faɗa a baki, amma nan kana ganin ka a cikin zulma kana yi, irin waɗannan da zaka gani ai Allah ghafurur rahim ne, ba za ku daina wannan abubuwan da kuke ba, ai mun san ba daidai bane, amma ghafurur rahim ne zai yafe mana, wato yanzu kake ba Allah sharadi, to ai idan ya zo ya zama ya karɓi wannan tuban naka a haka, to yanzu kuma kai ne kake zama kai kake da isasshe, kai shi ba shine isasshen ba, kai ne almutakabbiru shi ba shine almutakabbiru ba, shi ko Ubangiji shine almutakabbiru, alkibriya wal azama nasa ne, kai kuma kai ba wa kaskantacce ne, da haka dole sai ka yarda cewa ka koma ƙasa, sannan Ubangiji zai karɓi tubanka, to ka koma ƙasa kuma shine kai nadama akan abin da kai, nadama ko na Allah ta'ala na faɗa cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dhakarullah, wannan idan suka yi aiki na aiki wannan na alfasha ko kuma suka sa'a Ubangiji suka zalunci kansu, dhakarullah sai suka kira Allah ta'ala, fa astaghfiru li dhunubihim, sai su nemi gafaran zunubin su, wama yaghfiru dhunuba illa Allah, kuma dama wa ke gafara zunubi in ba Allah ta'ala ba, Allah ta'ala anan kaga yana faɗa cewa in dai lokacin da kai wani zunubi ka tuna Allah shikenan sai ka ce ya Allah na tuba, ka tashi daga zulumin kai nadama, to zai karɓi tubanka, amma kaga ba maganar tuba bane ka ce kai ba nadama kai ba, gobe kana tsammanin zaka yi, an jima kana jin cewa zaka yi wannan laifin, amma ka ce mishi ghafurur rahim, to ba karɓa ba, cewa yi wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah shine sun tuna Ubangiji, sun yi nadama, fastaghfiru li dhunubihim, sai suka nemi Ubangiji ya gafarta musu, wannan ya tsira zunuba illa Allah, to waye zai yafe maka zunubin su, dama in ba Allah ta'ala ba, ko manzo Allah ba ya yafe zunubi, Allah ta'ala shike ya yafe zunubi, ba dai yanda kake jin cewa manzo Allah da matsayi wajen Allah ta'ala, ko manzo malaika jibril da matsayi wajen Allah ta'ala, ba wanda a cikin su zai iya fitowa ya ce na yadin bawa wani, a sai dai ya ce ya Allah ya fi wa bawan kawani ya biya tana hannun ubangiji kamar yadda bayan da yana hannun ubangiji duka sharadi na biyu shine al'azima wan niyya ala al-ikhlas shi ya wanniyata Allah ya uda ila zambi ni ya rabi na kara fa cewa mutun ya kudurta aniya a zuciyarsa cewa lalle ya riga ya cire kansa daga wannan zulubin ba wai in yace ya tuba ba ya tuba a zuciyarsa amma kuma shi dai ya san kare ya zuciya ne da shi baya kuma ya sai tashi a wurin a lalle idan ma zulubin yana cudanye a da zulubin ne a gashi lalle yayi wani azaba yayi baya baya da zulubin idan wasu abokai ne miyagu yake tare da su suke saki a turba nan munan turba to a ga ya kyale su idan wato an saba gani yana zuwa wata wani gida ne na barasa to a ga ya daina zuwa gidan idan wani kwace yake yi to a ga ya daina yi idan tsibi ne yake ba addini to a ga ya daina yi to wannan shine aga kuma ya kunci aniyan wannan abu kaga wannan shine Allah ta'ala ke cewa walam yusirru ala ma fa'al busu doge akan abin da suke yi ba wa kum ya'lamu na suna sani busu doge ba so da kai in dai kake kana wani zulubi amma jin da kake cewa zaka doge akan wannan zulubin to wani tuwon mazuri ne Allah ta'ala bai karba ba wannan da cikin sharadin da ubangiji ya shadanta mana cewa na farko sai mun yi nadama sannan kuma sai mun yi kudurci aniyan cewa lallai wato zamu cirata daga wannan zulubi din kaga ubangiji bayan ya gama cewa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sai ya ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wadannan to sakamakon su sune wato gafara daga ubangiji su kaga sai kai wadannan abubuwan kenan sai kai nadama sai kuma kai wato ka cire kanka daga zulubi daga zulubin da kake yi sannan abu na uku shine ya zama wato wannan da'awan da kai ka gaskata shi da aiki ba kawai ka ce kawai na tuba ba amma ba ga kana yin wani aiki da zai gaskata wannan aikin ba kamar yadda aka sani a duk abin da zuciya ta tabbata a kansa abin da zuciya ta ce bawa yayi to zaka ga jiki yana haba zai aikata haka saboda haka misali yake cewa a cikin wato jikin dan adam akwai wani wato wata tsoka in ga kyautatu to kuma sauran jiki zai kyautatu ita ce zuciya duk abin da kanka ka doge akan zunubi kuma lalle ba kai dauki wasu matakai ba amma kan ka doge kuma duk da haka to zuciyanka ne dama akwai matsala tare da ita cewa kake kaza ka tuba amma baka tuba ba cewa kake ka tuba amma lalle idan ka tuba da gaske to za a ga kuma yayin da zuciyar ta ce wato ka tuba za a kuma sauran cikinka kuma shi ma ya ce sabi tuwa ba zai ce ya ji yayi da'a sauran gaban jikinka da za su ce sun yi da'a anan kaga ba muna cewa wai ba wai fafawo zai saki fada wajin wannan zulubin ba kamar da kuka sani duk dan adam mai zulubi ne din ya adam Allah ta'ala yayi mu kamar da muka kawo wannan hadisi na baya da hadisi Abu Dhar yake cewa ya ibadi innakum tukhthiuna bil layli wan nahar din yana kaje cewa in na tuba daga wannan zulubin to zaka iya fada wani zulubin wannan haka Allah ta'ala yayi mu to amma kuma ka fada ba da ganganci ba ka fada bayan kai iya kokarin ka sai aka ƙara samu ka fada to wannan in kai so 10 ne in kai so 20 ne in dai ba da gangan bane ba da ganganci bane Allah zai yafe maka amma ya zama da kai ba na dama kai ba a baki kawai kake fada kuma baka tashi daga zulubin ba bal zuciyarka ne kawai kake yin cewa ya kamata ka tuba amma baka yi kudaci aniya ba to wannan kaga mutum ba zai Allah ta'ala ba zai karbi tubansa ba shi sai Allah ta'ala yake fara yake faran masu irin wannan dabi'a masu cewa sun tuba amma ba a ga alamar tuban a cikin aikin su ba to kaga wannan suna yin kamar ta siyar da kafir da munafikai su ne za su zo su ce a baki sun tuba ko a baki su mumunai ne amma kuma sai ka same su kuma a aikace ko a cikin zuciyar su suna binne wannan kishiyar wannan abu to kamar yanzu yayin da kake cewa ka tuba amma ba a samu wato aikin ka ya gaskata wannan abin da ka faɗan ba yanzu kai wani kamar tashi da kafirai Allah ta'ala kuma yana cewa innal ladina amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakun Allah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila bashir almunafiqina bi anna lahum adhaban alima Allah ta'ala yake cewa waɗanda suka ce sun yi imani suka ƙara kafircewa suka ƙara tsinduma kuma cikin ruwa suka zama kafirai tatattu to waɗannan Allah ta'ala ba zai shiryar da su ba wani tabarki ba kuma kai bishara ma munafikai cewa suna da azaba mai radadi to duk yayin da ya zama kai ka ce kai imani ka tuba amma ka samu ka ƙara shiga ka ƙara tsindimawa kawai wato in dai lokacin wannan zulubin yayi za a same ka a wajen idan in an ga baka zuwa wurin to lokaci ne bai yi ba ko kuma an zo an samu an kulle maka kofa ne kamar irin wannan masu shaye-shayen da kaga wani lokaci idan in an kai su sai a ce za a yi habis din su sai a shiga da su wani wuri a kulle su amma mutum zai ce ya tuba a lokacin amma duk da ya fita to zai je ya ƙara shi kaga wanda ba tuba yi ba in dai mutum in ya fita yana zuwa zai dawo da dan abinsa a hannu kaga wanda ba tuba yi ba wannan kawai kaga cewa yake ya tuba ya ƙara komawa ruwa ya ƙara cewa ya tuba ya ƙara komawa ruwa to wannan kaga ba so yake ubangiji ya shiga da shi ba kuma wannan alama ce ta cewa shi shaƙi mutum ne kamar yadda mai adadi ya faɗa alama ce ta cewa shi shaƙi mutum ne kuma in yayi wasa wannan zai kai shebaro bai sani ba Allah ta'ala ya tsare mu saboda haka wato shi tuba ba wai da'awa ne ba dai ai zaka yi cewa wai zaka iya yin wani da'awa ka ce ka tuba to dole sai ka gaskata wannan abin da aiki mawaki na cewa ad-da'awi illam tuqim alaiha bayyinatun fa amna wa hada iyyahu duk wani wato da'awa idan kai kace kai kaza ne to na tuba baka kawo shaidan cewa ka tuban ba to kawai da'awa kake yi da'awa kake ba mai yadda kamar mutum ne yace shi ya yi imani amma bai taba yi ma Allah rukuki ko sujada ba kuma ya yi shekara 50 a duniya kaga sai a yadda ba bai yadda yace shi mu'mini ne ya yi cewa shi wato musulmi ne ya yi imani da Allah da ranar karshe amma kuma shi kai wajen 50 bai taba yi ma Allah sujada ko rukuki ba a wannan ba zai yi wa mu'mini ba sannan abu na hudu shine wato kar ya zama ya jinkita tuban sai lokacin da ya zo gargara lokacin da mutuwa ya kai ta so haika a kansa kaga idan mutuwa ya zo ya so haika a kanka to kaga shikenan daga wannan lokaci ba za a karbi tuban bawa ba kaga wannan shine abin da Allah ta'ala ya gwada mana Qur'ani da yake bamu kissa na Fir'auna Allah ta'ala yake cewa hata idza adrakahu al-gharqu har sai wato lokacin da wato ruwa ya ci shi kana sai yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amantu bihi banu isra'ila yace yanzu na yi imani da Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi Allah ta'ala yake cewa al'ana yanzu ne zaka ce kai imani wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin bayan da can kai kisa sabon Allah ka ka san cewa gaskiya ne amma ka ki yi imani da Allah sai da yayi kaga zaka mutu kace kai imani dama Allah ta'ala kuma dama yace wajhadu biha wa saqarataha anfusuhum zulman wa 'udwa dama ya san cewa abin da ake yi gaskiya ake faɗa masa amma kawai sai ya bakan abin sa to kaga wannan shine abin da dama ake ga da yawa daga cikin ƴan uwa musulmi yayin da aka samu wannan maka wa'azi idan aka samu wannan maka wa'azi ko da an ka samu ajizanci ka kasa aikata wannan abin to amma kai ta kokari kana roƙon ubangiji ya sa kan ya sa wato Allah ya baka wani karfin gwiwa da zaka zo kai ka ci karfin zuciyarka amma yayin da kai faɗa da abin ko kace kai ba za ka yi ba to ga baki da ubangiji zai sa maka shamaki da tsakaninka da shirya wanda shi da abin da Allah ta'ala yake fara sai sautu tauba istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna laha yahulu bainal mar'i wa qalbi idan aka ce Allah ta'ala ya ce kaza manzon shi ce kaza to ku amsa ku sani ubangiji yana sha maka tsakanin Allah da tsakanin wato bawa da zuciyarsa yana sai ya tuba shi ke nan sai ya kasa tuba sai aka yayin da aka ga maka wani abu ko da ka kasa ne idan misali yau da ke zuba ba ka taka wando da gangayin ba ya dagewa suke yi to amma da tun ake ya taka wando ko mutum sai suna yin babari yake ba yana kwakwata kayansa to in idan misali yana kwashewa to amma duk da haka yana jin cewa sunnan da ya bi shine wato na manzo Allah shine a cika haba da gemu to har yanzu wannan abin da yake yi sunan sun kyakkyawan aiki saboda yanzu kaga ba cewa yake yi yana fada da wannan abin ba amma kar ka zo kai fada da abin ko ko a kaga wani ya digi da wando wannan suna ci da manzon Allah in kai ba ka digi da wannan ba wannan wata magana ce da baka amma kai ka faɗa da abu kar ku ka ce kai fa kauka tsana wannan aikin ubangiji in kai wasa kowa na ganewa dan ka sai ya zo ya gane jiga ka sai ya gane wannan sunan kai ba ka gane ba an aras ana tare da za ka gane gashi Allah ya baka kwalwa sai ba za ka gane ba saboda dama wato shi ne ubangiji ne sai ubangiji ya kimsa maka sai ya maka tawfiki sai ka ga maka gane ba ko mutum na tare da bibin sa dan haka diya inda mutum ya samu wani shiriya ya kokari ya ansa in ta kariya kawo wani gargara sai da yazo zai mutu yace Allah na tuba to kaga wannan Allah bai tuba ba Allah ba zai amsa wannan tuban ba kamar da kaga ya tabbata a kisa na Fir'auna akwai hadisi da ya tabbata a cikin ma'asirul timmi irin wannan shi ma da Ibn Majah da Musnad Imam Ahmad ta hanyar Abdurrahman Ibn Thabit Ibn Tauban daga babansa Tauban daga Maful daga Jubair Ibn Nukhayr daga Ibn Umar Ibn Umar yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abd lalle Allah ta'ala yana karban tuban bawa malam yughadghir mutakar bai bari wato alaman mutuwa ya bayyana masa ba wato bai fara gargara ba bai zo bayna ba lokacin da ake ganin kawai wannan ai bayan da aka iya da shi dole mutuwa zai yi to mun kada bai zo wannan gabar ba to wannan Allah ta'ala zai karbi wannan tuban nasa wannan isnad da Hassan ne saboda shi wannan Abdurrahman ibn Thabit al-Qarqara kamar da muka sani a Hausa shine wato lokacin da ita shi mutuwan ya halarto maka lokacin da idan da wannan kusar kai ya sallama halata cewa zaka mutu wato in ba wani iko Allah mutu zai wuya mu ce tashi amma ba ana magana wai gargara shine aga alamar ciwon ba ta tashi bane ah wannan an ga alamar ba ciwo ba ta tashi bane har yanzu in ka ga yana in ka san yana yin wani laifi je ka wajen sa kai a wajen ka ne mai da'awa ko abin da ka dan uwansa ka ce wane abin da ka rike yi a bayan nan ba daidai bane ka tuba in dai ka ba a lokacin yana cikin wannan rashin lafiya Allah ta'ala ya karbi tuban sa amma a sai lokacin da ya ga mutuwa ya zo ya taso haiga a kansa da kyar ma ke numfashi an ba shi ruwa ruwa ya ki shiga sai rika wato wani kakari da kyar ne sai ce ashhadu an la ilaha illallah a to wannan kaka ba zai yi ba ba zai yi ba a sai dai in ya zama ya hankalci abin kafin wannan zuwa wannan gargara din ya zama ya hankalci abin kaga abin da shi bazala ya rika wajen ubangiji ya yi maka kaga da ya karba da shi kenan saboda mai shi lokacin alama mutuwa ne aka gani ba wai lokacin gargaran bane amma lokacin gargaran shine a lokacin da kowa ya zo ya ganka ya san kawai mutuwan ne ma an riga mutu irin litoci ne ba za su ce maka ai sai da ku yaguri kawai ya su san cewa sai da ku ya ta numfashi irin dai alamar wanda dabban da aka yanka ke ta wani numfashi amma dai an riga an yanka ta to shi ma shi irin wannan ubangiji ba zai karɓi irin wannan tuwon ba sana wannan ma'anar shi Allah ta'ala yake cewa walisa tawatul ladina ya'maluna sayyi'ati Allah ta'ala ba zai karɓi tuba ga wanda suke aiki na banna ba hatta idza hadara ahaduhum al-maut har zai bari sai mutum wato mutuwa ya halarto masa qala inni tubtu al-ana sai ce ya Allah na tuba to Allah ta'ala ba zai karɓi wannan tuban ba walil ladina yamutuna wa hum kuffar har kuma wanda ya mutu yana kafiri Allah wanda ya mutu yana kafiri kafa kuma tsakanin shi tuba babu zai dawoma a wuta to wannan kaga shine ɗaya daga cikin shaddan tuba kenan kaga shaddan tuba muka ce aradu ala ma fata sai muka ce al-iqlaa'u 'ala al-ma'asi sannan abu na uku muka ce wato ya zama ka gargata da awanka da aiki sannan kuma muka ce na hudu shine ka zama ka yi tuban lokacin gargara to kuma na biyar shine ya zama lokacin da kake tuban baka bari sai lokacin da rana ta fito daga mafadanta ba daga mahudanta ba eh mafadanta kenan zan ce ko rana ba ta fito daga gabas ba daga yamma ba to in ka bari lokacin rana aka samu wannan lokaci ko lokacin da dajjal ya bayyana ko lokacin da aka samu dabbatul ardi ta bayyana kace ka tuba Allah ta'ala bai karɓi wannan tuban ba wannan shi abin da manzo Allah yake faɗa a cikin hadisi a daga shi sahih muslim hadisi abu huraira manzo Allah yake cewa salatun mutane uku idza kharaj idza la yad'u nafsa al-iman halam takun amanat min qawl aw kasabat fi imanha khaira cewa salatun idza kharajna abubuwa guda uku idan suka fito la yad'u nafsa al-imanha babu imanin wata rai ba zai amfane ta ba lam takun amanat min qawl wanda da can ba ta imani ba aw kasabat fi imanha khaira ko ba ta wani aiki alkhairi ga kanta ba to da farko shi dhuluu shamsi min maghribi a sama rana ta fito daga mahudanta a mafadanta rana ta fito daga gabas daga yamma kamar da aka sani rana tana fitowa daga mahudanta ce ba mafadanta ba to a samu yau wannan wata rana an samu za ta fito daga mafadanta to daga wannan rana duk wanda ya tuba ce ya tuba Allah bai karba ba ba zai karba ba na biyu kuma shine ad-dajjal wanda dajjal lokacin da ad-dajjal zai fito wanda ga akan wannan lokacin mai imani ba to Allah ta'ala shi ba zai karba wannan tuban nasa ba sannan kuma wa dabbatul ardi wannan dabba da take fitowa ana kai ta dabbatul ardi za ta dinga fitowa tana zuwa wani jama'a tana cewa mutane ba su imani ba annan nasa kanu bi ayatin la yuqinu to wannan ita ma in ta fito to shikenan wanda ya ce ya tuba Allah bai karɓi tuban ba saboda haka in mutum na sai ya ƙara fahimta wannan hadisin sai ya karɓi fadan Allah ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahul mala'ikatu aw ya'ti ya rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لم يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الله تعالى يقول جوا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو إلا أن تأتيهم الملائكة سنا داكم وانا أبني هاتي لوك تند ملائكة ذات ذو مس ملائكة متوا ذات كبر رأيك سو كذا لوك تند نم ملائكة متوا متنبا إن ده حسن لوك تند ملائكة متوا يرى لا من متوا زي سيتي يا إيمان to wannan babu imani wannan bai imani ba saboda ai sai da kai kini tukuna bai yi imani nabi kuma auya a tiya rabbuka ko kuma ubangiji da kansa yazo ran tashin kiyama wajaa rabbuka wala malaku safa safa ubangiji da kansa yazo saboda yayi alƙalanci da zai yi a ran tashin kiyama to malai zai mana magana akan zuwan ubangiji ran tashin kiyama yanda zai zo abuwan wannan wato zuwan nasa zai mana magana ba wai yanda zai zo ba zuwan nasa to awiya ati rabbuka shine ubangijin ka yazo saboda yayi alƙalanci awiya ati babu ayati rabbika ko kuma wasu sashi da ayoyin daga ayoyin ubangijin ka ayoyin tashin kiyama su zo sune wannan dabatul ardi ko kuma tulul shamsi min magribiha ko kuma hukuma ad-dajjal wannan sune wato awiya ati babu ayati rabbika Allah ta'ala yake cewa yawma yati babu ayati rabbika la yaf'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl lokacin da za a samu wadannan ayoyi na tashin kiyama in suka zo wadannan ayoyi manya idan suka zo to babu wani abu da zai amfani rai na aikin alkhairi wanda za a tabbata yi ba sai ta bari sai lokacin za ta yi to Allah ta'ala wannan ba zai la'aqi wannan aikin ba au kasaba fi imani ha khaira ko kuma ta yi wani aikin alkhairi a da can kafin wannan lokacin afwan ko bayan wannan lokacin in ta yi wani aiki bayan wannan lokacin shi ma Allah ta'ala bai karba ba wannan lokaci da ubangiji kawai duk wanda zai bari a bayan kasa shine wato kafirai wanda ba su imani da Allah ta'ala ba su yakini da Allah ta'ala cewa zai tayar da bata tuba to kaga wadannan sune wato lokutan da tuba kaga duk ban makara ba yanzu in kana wani laifi da kace ma Allah ta'ala je kai nadama tsakaninka da Allah kai nadama idan kai nadama kuma ka daga hannu kace ya ubangiji na tuba yayin da kuma kace ka tuban kai kokari ka himmaci a zuciyarka kai himmaci a zuciyarka wajen ka shiratu daga wannan laifi din kar a rika samu kana laifi din sannan kuma wato mutane ma su shaida cewa aikin ka ya gaskata abin da ke cikin zuciyarka sannan kuma kar ka bari sai lokacin gargara in dai ka ciye wannan sharadin to tabbas idan ka ce ka tuba Allah ta'ala ya karbi tubanka idan mutum bai kiyaye wannan sharadin ba to idan ya ce ya tuba to yanzu tuban mazuru yayi Allah ta'ala ya kare mu daga tuban mazuru wannan sune wato sharadai na karban tuba idan mutum ya tuba daga duk wani kabila Allah zai yafe masa amma banda wannan akwai wasu abubuwa kuma da mutum zai yi ko zai iya Allah zai yafe masa daga cikin abubuwan da suke wato kankare mutum zunubansa har manyan ma shine alhasanatul mahiya alhasanatul mahiya shine wani aiki na alkhairi ne yawa kai ma ubangiji ya zama na lokacin da aka zo shi kuma wannan zunubin da kake koda babba ne ya zama yaron jaya wannan zunubin zai wannan zunubin ya rasa yanda zai da wannan aiki na gari to kaga wannan shi ma babu yanda aka iya Allah ta'ala zai yafe maka a wannan yanayi wannan kuma hujjar shine hadisi da ke cikin as-sahihain hadisi Abdullahi dan Mas'ud wani mutumi daga cikin sahabban manzon Allah sai wata mata ta bujiro a gaban sa har wato ya sumbace ta hankalin sai tashi ya je wurin manzon Allah yana neman tuba sai manzon Allah yake ce masa sai Allah ta'ala ya ƙara saukar da wannan aya innal hasanati yudhibnus sayyi'ati cewa lallai wato kyawawan aiki suna tafiyar da mummunan aiki kaga anan al-hasanatul mahiya su ma suna aiki suna wato taimakawa wajen wato tafi da manyan kabira da aka yi Allah ta'ala sai ya yafe maka daga ciki kuma akwai wato al-imanul azim da kuma ikhlasi at-tauhidul khalis daga cikin abin da ke sa mutum akan kalle wuce zulumi sa babba shi ya zama da wani imani babba tauhidi ya tsaya a zuciyarsa baya shirka shi fa baya shirka yana da wasu yan zulubin sa amma dai baya shirka kuma yana da imani ga Allah ta'ala wato yanda yake da ubangiji yake da yaqini da Allah wato babu yanda za a yi wajen laifin ya rinjaye shi wannan ko ba kowa ne ubangiji ke ma wannan ba wannan wasu ne ubangiji ke ma saboda ka karka an ce kana da tauhidi ka je ka tabbata maka wannan babu wani tabbas cewa ubangiji ba zai kama ka ba shi ka sa shi kashi manzon Allah da ya tashi ba da misalin wannan misalin mutum da ya bayar misalin shine abinda Imam Tirmidhi Ibn Majah suka fitar ta hanyar Abdullahi Ibn Amr Ibn al-As bazace manzon Allah ya ce inna Allah sayukhallisu rajulan lalle Allah ta'ala zai wato tsere zai zabi wani mutumi min ummati daga cikin al'umma ta ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyama zai zabe shi a cikin dandazon halittu ran tashin kiyama fa yashru alayhi 99 sijillan sai a zo masa da wani littafi 99 littafai ne wato iya ganin ka kullu sijillin mithlu madl basari duk kowane littafi idan aka bude shi to fadin sa iya ganin ka duk wani zunubi ne a ciki thumma yaqulu sai Allah ta'ala yace masa atunkiru min hadha shay'an duk wani zunubin naka manya da kai ka yadda cewa duk kai wannan zunubin ko kana ganin an maka wato zalunci atunkiru min hadha kana musanta haka sai Allah yace masa afala laka katabatul hafizuna mala'iku ma da nasa suna rubuta zunubai ko suna rubuta aikinka sun zalunce ka ne fa yaqulu sai yace la ya rab ya ubangiji ba zalunce ne ba duk abu da suka rubuta din na aikata haka fa yaqulu sai yace afalaka uzrun kana da uzuri fa yaqulu sai ce la ya rab ya ubangiji ban da uzuri to kago ga dama wanda su san ya ko laifi ne wanda bai wala shari'a ba kaga an fi saurace wala ya bai masa an ce kada uzuri yace bai da uzuri sai Allah ta'ala ya ce fa yaqulu bala sai Allah ta'ala ya ce a ba haka abin yake ba inna laka indana hasana kana da wani kyakkyawan aikin alkhairi a wajenmu haka shi ya manta ba fa innahu la zulma alayka al-yawm Allah ta'ala ya ce yau ba za a maka zalunci ba fatakhruju bitaqatin fiha sai wata ɗaya takarda wata ɗayar kati kina bitaqa wata ɗayar kati kankanuwa kawai sai ta fito ta bayyana fiha ashhadu an la ilaha illa Allah a ciki akwai ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akwai a ciki akwai wannan kalmar shahada din nan fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce masa uhdur waznaka yanzu je kai inda za a yi baka awo je ka wajen ma'auninka ka gani ya za ku kare da wannan aikin alkhairi naka guda daya fa yaqulu ya rab ma hadhihi bitaqa ma hadhihi sijillat ya ubangiji wannan aiki wannan manyan littafai na wani zulubi ya kanuwa wannan takarda wadda ya kanuwa wannan yar kati me za ta iya rinjaya wannan aikin nawa ne sai Allah ta'ala ya ce fa innaka la tudlamu idda ka wala baka zalunci baka daje qala fa tudau sijillat sai a sanya wannan manyan littafai a wani bangare na shi ma'aunin wal bitaqa fi kifa sai ita ma wannan katin shi ma sai a sanya shi a wani wato me sunan ma'aunin da ake magana skeli to mizani wannan mizani din mizani guda biyu ɗaya mizanin ɗaya skeli sai a sanya wato inda zulubin sai suke ɗaya kuma sai a sa kuma inda kuma wannan ashhadu la ilaha illallah suke sai Allah ta'ala sai manzo Allah ya ce fatashat sijillat wa kabrat albitaqa shikenan kawai sai su wannan wato zulubai da suka yi wannan da suka fara shi na zulubansa sai shi saka yau sai ita kuma wannan wato ɗar kati nasa da a ciki akwai kalmar tauhidi sai ta zama ta rinjaye wannan katin falaya tqul ma ismillahi shay yace almanzo Allah ya dakace ki cewa kaga babu yanda za a yi wani aiki wani sunan ubangiji wani abu ya rinjaye shi ba zai yi ba dole duk abin da ya zama an hada shi sunan ubangiji to sunan ubangiji zai rinjaye shi kaga wannan shi wannan misali ne na mumini mai ikhlasi wanda ubangiji ya zabo shi kuma yana da imani mai girman gaske yana da imani sannan kuma yana da tauhidi kaga ba karatu tauhidi ba karamin abu ne ba wannan ba ana bada labari ne malamai suna cewa wannan hadisi yana bada labari ne harizatu aini ne la umuma laha akwai wani abu da malamai ke fara cewa misali na mutum ɗaya kawai a cikin al'ummar wanda za a zai samu wannan tagomashin mutum ɗaya ne kai kuma baka sani ba kana ciki wani na ciki ba waye sani da haka ba za ka iya zuwa ka ce ai yanzu zan je in ta yi imani na ba ina zunubi ubangiji a kila ina cikin mutanen da zai tsaye da su a'a wannan misali na mutum ɗaya misali ya fada cewa mazala cewa ai sai yukhallisu rajulan min ummati zai zabo min mutum ɗaya daga cikin ummata kaga kai waye kana cikin mutum ɗaya babu tabbas mutum ɗaya ka ce kaga wannan harizatu ainin ce la umma la jima da mai sai dai yadda haka abinda zai kara sa ka sa rai shine ka san cewa lallai wato mumini wanda wato yake ma'ala ta la ikhlasi ya kare ka Allah ta'ala da bauta to lallai zai samu tuban ubangiji da gafaran sa ko da bai shiga aljanna kai tsaye ba to watan wata rana ubangiji ba zai fashi a cikin wuta ba zai fito da shi saboda fadin manzo Allah fala yaqulu ma ismillahi shay babu wani abu da zai rinjaye sunan ubangiji lallai sunan ubangiji watan wata rana tauhidin nasa wannan imanin nasa idan ma bai shiga ba a farfa al'amari ibtida'an to zai shiga ma'ala a ƙarshen al'amari kuma zai shiga idan ma bai shiga ba to ƙarshen al'amari zai shiga sai dai da haka kuma kamar yadda muke faɗa kar a sakan kance akan wato nasoshi irin waɗannan nasoshi waɗannan nasoshi ba mu sani ba kai baka sani ba an ce mutum ɗaya na cikin al'ummar bazala za a masa wannan tagomashi kai kana ciki ko baka ciki baka sani ba da haka zaka yi ta kokari kana imani yana karuwa kana kokari kuma kana ikhlasi kana tauhidi baka shirka kana sunna baka bid'a kana da'a baka saba masa kana kokarin bin manzon Allah bai ɗaya baki ɗaya baka kokarin ɗebe manzon Allah babiya to in kana yin wannan to lalle zaka samu tagomashi wajen Allah ta'ala wannan imanin ba zai baka da zulubinka ba wajen baka da zulubinka ba in ma ka shiga wuta kai wasu lokuta ne wanda adadi masu yawa na faɗan lokuta saboda duk tunda dai zai fita to dai zai fita din mutakar dai da imanin to wata dai ubangiji zai fito da shi Allah ta'ala ya sa fama cikin ma wanda za su shiga sai ya nadna musu kudan su sai su fito mala yace wa ghafara lahum as-sagair bi tinabil kaba'ir Allah ta'ala sai ya gafarta musu kananan laifuka saboda nisantar manyan laifi da suka yi kaga anan Allah ta'ala yana cewa ya yabe musu kayanin zunubi ya kankare musu wannan zunubi din mun yi bayanin me yasa gida a baya abinda muka fada abinda yazo wajen inda malaka cewa waqa wasafaha lakum bitawba an kaba'iris sayyi'at amma anan abinda nake son da mu kara ganewa nisantan manyan laifuka suna daga cikin abubuwan da za su gadar maka ubangiji su kuma shi kuma ya rika yafe maka manyan manyan laifuka din Allah ta'ala yana cewa intacceni buka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci manyan manyan abin da muka hane hana ku akai to Allah ta'ala zai kakare muku kayanin laifuka ku wani da sai ku mudkhalan karima za mu shigar da ku wani mashigi mai karamci mai kyau saboda idan ka nisanci wato manyan manyan laifukan da ubangiji ke hana ka to wannan zai gadar maka da kananan laifin da kake yi ubangiji zai yafe maka awwa kuma da suke kawo a yafe maka zinubanka kanana suna da yawa daga ciki akwai hadisin da manzala ya rawaito da Abu Hurairah ya rawaito ga manzon Allah a cikin sahih Muslim manzala yake cewa as-salawatul khamsu sallalle guda biyar da muke yi wal jumu'atu ila al-jumu'ah jumu'a zuwa jumu'a wa ramadan ila ramadan ramadan zuwa ramadan mukaffiratu lima bainahunna suna kankare abinda aka yi su kafin su kaga idan kai fa azhar zuwa al'asar ubangiji zai kankare maka kayanin laifinka da kai ramadan zuwa ramadan ubangiji zai kankare maka zinubanka da kai kafin wannan lokacin juma'a zuwa juma'a ubangiji zai kankare maka zinubanka amma dai manzo Allah ya ce idza tunibatil kaba'ir idan ka rika ci manyan laifuka kaga sai ka rika ci manyan laifuka sannan za ka samu wannan tagomashin saboda haka kai kokari duk wani abu da sunansa babban laifi ha abin da muke rainawa a ganin ido irin su ƙaryan nan irin su tsegu mun nan irin su saba ma iyaye irin su hada fada annabi bancin nan kai kokari duk wadannan abubuwan ka daina yin su irin idan ka je za ka ba wani kai tsirara wannan abubuwan duk ka daina yin su in dai ka daina yi to ubangiji shi kuma a harshen manzansa alƙawarin da ya maka shi ne za a rinka kare maka zunubanka lokaci bayan lokaci Allah ta'ala ya kare mana zunubanmu banda wannan akwai maganar hadisan alula akwai hadisan alula akwai hadisan kuma tashi idan mutum ya alula ya taso daga gidansa ya fito zuwa masallaci ba abin da fito da shi sai sallah kamar da hadisan Abu Hurairah yake nunawa yana cikin sahihaini da yare idan waɗannan wato na soshi duka waɗannan zai suna nuna cewa lallai wato akwai idan muka nisanci manyan laifuka to ubangiji zai yafe mana wato kayanin laifin su ba wani kayanin laifin ubangiji zai kankare mana sai ga jan tashin kiyama sai ga an yafe maka mala yace wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'ir sa'iran ila mashi'atihi sai ya sanya duk wanda bai tuba daga kabira ba duk wanda bai tuba daga manyan laifi ba sa'iran zai zamo ila mashi'atihi zuwa ga wato mashi'ar ubangiji ga dan ubangiji duk wanda bai tuba daga kabira ba har ya mutu a haka to yanzu yana karkashin ganin daman ubangiji idan ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama kuma ya rike shi da wannan laifi din wa yaghfiru ma haka ne nasu ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi illa ta haka abin yake wa ja'ala man lam yatub ila al-kaba'ir min al-kaba'ir sa'iran ila mashi'ati inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah ta'ala baya gafarta a masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai haka ba ga wanda ya ga dama anan kaga a wannan ibarar da mallam ya kawo akwai raddi ga murji'a su kuma su murji'a kaga su mu'tazila da khawarij suna cewa ubangiji bai da dama ya yafe ma mai zunubi sai ya shiga da shi wuta bai zai yi a ce ya yafe masa ba suka ce dole sai sa shi a wuta muka ce a'a ba haka abin yake ba Allah in ya ga dama zai yafe masa su kuma murji'a sai suke cewa la yadurru ma'al imani dhanbu liman 'amila mutakar ne kana zunubi kana da imani ka je ka tsare zunubinka ka tashi kiyama dai wato akwai sare zaka shiga aljanna ka to sai mu kuma ahlus sunna sai muka ce musu a duk wanda ya mutu yana yin wani babban laifi yana karkashin mashi'ar ubangiji yana karkashin gandamin ubangiji ba za mu ce ubangiji ya yafe masa ba saboda ubangiji ya ce wanda yake laifi kaza zai azabtar da shi amma kuma ba za mu yanke kai tsaye mu ce ubangiji fa ba zai yafe masa ba yana karkashin mashi'ar sa idan wato hikimarsa ta hukunta cewa a yafe ma wani to za a yafe masa idan kuma an ce za a ji a dinda masa a wuta a dinda mashi a wuta to kaga lalle zai je wuta ubangiji ya dinda mashi in daga nan kuma ubangiji sai ya fito da shi amma lalle ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka shine babban a cikin kabila babu kamanta duk wanda ya mutu yana ma Allah wato shirka yana mai mushi kafirci to ubangiji fa ba zai yabe masa ba zai yabe mushi ba amma in dai ya zo da mushi da wani abu da bai kai shirka ba to ko da ba a yabe masa ba to watan wata ranar dai lalle ubangiji zai yabe mushi zai fito da shi daga wutan jahannama ya shiga ya shiga wato aljanna saboda daga cikin wato ahlul kaba'ir kamar malamin zai mana magana nan gaba ahlul kaba'ir akwai wanda zai samu tagoma shine shi da ranar ya je ya da imani babban ubangiji zai yafe masa daga cikin ahlul kaba'ir akwai wanda shi idan ya je ubangiji bayan yayi shari'a sai ya ga sai an yi sikeli sai aka kuma idan wato sikeli sai yarin jahili manyan lifuka sa sai a yafe masa daga cikin kuma akwai wanda kuma ta hanyar shafa'a ce ta hanyar ceto mazala zai cece shi Allah ta'ala sai ya yafe mishi mala'iku kuma za su ceto sauran annaban yan salihan bai duka za su ceto ubangiji zai yafe mishi wato duka a dan kaga Allah ta'ala mazala sai akwai cewa Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika Allah sai ya shera ta cewa duk wanda ya mutu baya shirka to ubangiji zai yafe masa a nan wasu da yawa suna samun wato iskali ko ce ba san zuciya sai su ce a tunda ba shirka kake ba yana ba wasu ne fuka ne lafin da yake sunanta kafirci kuma sai ta ce da ba shirka yake ba akwai hotan wata ne akwai sarar zai tuba to kaga wannan ba shine da bai fahimci na sun Qur'ani ba nan ana magana shirka da abin da yake kwance maka kuma tauhidin ka akwai kafirci ai kafirci shi ma idan mutum ya mutu yana kafirci to ba idan bambanci da shirka saboda haka a cikin wato a cikin imani akwai abin da ake kira da waqiful iman ko nawaqidu al-islam awwal ce warware musulunci banda shi akwai shirka mutum ya je kawai haka nan yayi ma wani Allah ta'ala wato sujada wanda ya je ma wani Allah ta'ala sujada to kaga ba ya ce cewa in ya mutu haka zai mutu ba ya da wato hujja wajen Allah ta'ala daga ciki kuma akwai mutum ya rika ganin cewa zai yi ma wani abu na addini iskilanci da kuke gani ba karamin abu bane ba iskilanci ko da wani abu ne da mustahabi kai iskilanci aka ga maka cewa manzo Allah ya faɗa kace eh din manzo Allah ya faɗa kuma nayi din to mutum ya ga musulunci dan abin da Allah sai tauba ke gwada mana kenan la ta tadiru kada ka fatu ba da ibadun kar ku nemi hanzari kun kafi ta bayan da ce kun imani sai haka duk wani abu da kake ganin karamin abu ne ko da indai ko sunna ce musahabiya to kar ka maka izgiranci da daga cikin abin da mutum ke sa ya fita musulunci bai sani ba daga ciki akwai zagin Allah da zagin manzansa shi ma wannan yana daga cikin abin da mutum indai yayi haka to zai fita musulunci wannan mun ce zagin Allah zagin manzansa in ai ta maje zagin ne ba wai kai abin zagin kanka ba dan mun zai yi wani magana kai kana ganin kamar ya amma shi kila yanayin magana sa ce haka take in an je za a iya bashi wata mafita to in ma akwai mafita ba za ka iya cewa mutum za ka je har ku ce za ku dauki mataki ba zai yiwu ba daga ciki kuma akwai sihiri ko duba ko ma mai sunan sa mutukar da sihiri ake kuma ana mu'amala da kwankwamai ana neman taimakon kwankwamai haka to shi ma wannan abin da mutum yayi sunan sa kafirci kamar da aya suratul baqara take nunawa ayan da take magana akan Annabi Sulaiman sannan daga ciki kuma akwai mutum ya rika jin cewa zai dinga wato mara makafire baya akan musulmai ko ya rika jin cewa yanzu ana yaki tsakanin musulmai da kafirai kamar Isra'ila misali sai ya rika cewa insha Allah Isra'ila ne su ya kamata su nasara akan waɗannan mutane to shi ma wannan mutumi in yayi wasa zai fita musulunci bai sani ba daga ciki kuma akwai ya rika ganin cewa kafiran nan su ma suna kan shari'a za su iya samun wata mafita wurin ubangiji wato ya rika jin cewa su suna da wani mafita wajen ubangiji su ma idan sun mutu an lalabe suke cikin muke cikin duhu a mu da muna lalabe cikin haske amma ya rika jin cewa su kafiran nan idan sun mutu ma su ga aljanna to shi ma yanzu wannan sunna bai kafirta kafiri ba to shi ma ya fita musulunci banda wannan kuma akwai wanda yake halatta ma yake halatta cewa za a iya bin wani wata shari'a da ba shari'a manzon Allah ba ko ya rika jin cewa za a iya bin wani mutumi wanda zai kawo doka wanda ba doka da sa'a ma Allah ta'ala da manzansa ko malami ne kuwa ko wane ne shi ko mahaifinsa ne to shi ma yanzu wannan in ya mutu haka ya zama ya yi ma manzon Allah wato kishiya shi ma yanzu ya fita musulunci banda wannan kuma akwai kuma wanda yake tsammanin cewa wani zai isan masa zai iya fita cikin shari'ar addinin musulunci shi ya da dama kamar masu cewa akwai zahiri akwai batini masu cewa yanzu ni in Ramadan ya zo ni ba zan yi Ramadan ba kai ne kake gani a haka amma ni zan je ci abinci na saboda mun da wani ilimi na batini ya tsaye ta tabargalan sa da tambayelan sa yana sa'a Allah ta'ala da gangan in an yi magana kuma ya ce kuma shi ai halal ne a wajen sa yanzu bashan giya saboda shi wato ya san wani ilimi na zahiri da batini to shi ma wanda yake da irin wannan aqida shi ma ya fita musulunci daga ciki kuma abinda malamai ke kawowa akwai wato wanda zai zo ya rika cewa babu Allah ilhadi ya rika cewa babu Allah ma baki daya to shi wanda yake babu Allah to shi ma yanzu ba tsakanin shi da imani fa fau daga ciki kuma akwai wanda kamar da na fada zai rika jin cewa dama manzon Allah ba bai kawo bai samu sarrafin nan da ya samu a Makka ba dama manzon Allah bai samu sarrafin nan ba yanzu ri ya riga hada addinin musulunci nan gashi yanzu mun zo mun asha musulunci dama ba an samu Quraishawan sun kai shi an huta shi ma wannan duk wanda ya fada wannan magana to ya fada abin kici zuciyarsa ne shi ma zai zama yana cikin wato ba musulmi ba abu na karshe kawai da zan fada anan shine abin da malamai kira kufrul i'rab wato kafirci na bujirewa wannan wannan yana shafa mutane da dama yana shafa mutane da dama shine ka bujire ma shari'a kai baki daya kai ka zama ka bujire ma shari'a ba ka zuwa kai baka san shari'a ba kai baka san shari'a ba sai dai kawai kana an cewa kai musulmi ne amma kai shari'an baka santa ba baka san tauhidin ba baka san meye kuma kafircin ba kuma kai zauna kuma dindin baka zuwa ka koya wannan shine malai kira kufrul i'rab saboda shi ya bujire ma wato musulunci ne baki daya shi ya zauna ne la ya'lamuhu wa la yata'allamu bai sani ba ko baya zuwa kuma yaje neman sani kaga waɗannan to shine wato malamai ke ce masa yayi kufrul i'rab wanda ya mutu haka ai babu yanda za a yi wato ya kubuta daga shirka babu yanda za a iya kubuta daga binne wani abu na kafirci dan gaida ubangiji sai sani ba ai da dama sun yi magana akan irin wannan abin walladina kafaru amma unziru mu'riduna wanda suka kafirce ba Allah ta'ala sun bujire abinda ake musu gagari akan sa wato al-i'rad shine ayinan wato musulunci yayin nan kai kai nan akwai zaka ga zamu ko da shi babu ruwansa zaka taba samu yau ya ce yana jin wani ilimi na addinin musulunci ba ya kuma shi bai sani ba a cikin addinin musulunci abinda galibi abinda kowa da kowa ya sani har karamin yaro dan yinki da iya shi bai sani ba kuma yanzu wannan shi bai to wannan da yawa malami sa cewa in yi wasa zai mutu a kafirci kafirci na iyara banda wannan akwai abinda Allah ta'ala yake cewa wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun yace wa yafi zalunci akan wanda ya bujire ma wato ayoyin mu baki daya man dhukira bi ayati rabbih wanda aka mushi wa'azi aka ce masa ga ayan Allah ta'ala thumma a'rada 'anha sai ya bujire ce ba ni ba ayan Allah Allah ta'ala ce yake cewa inna minal mujrimina muntaqimun lalle zamu daukan sa akan mujrimai kafirai ke ba banda wani Allah ta'ala yake cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya bujire ma ambatona to yana da rayuwa mai kunci wannan duk abubuwa ne da ya kamata jama'a wato mu kula fa su san gaske kar ka zo ka zauna dangurungun ka zama bawan dinari bawan azurfa bawan kasuwa bawan duk abin duniya duk duniya ka san shi amma game da addinin ka abinda zai kusanta ka da Allah kai baka sani ba to da yawa malamai suna gudun kar ka shiga cikin dandazon waɗannan da malamai ke fara kufrul i'rab kaga wannan ba karamin zazzabi bane ba wannan in ma yanzu ka ce waɗannan sarauwan da muka faɗa ka kubuta to wannan fa babu lalle ka kubuta babu lalle ka kubuta ka zauna dinkin baki da Allah ya baka shekara 50 40 30 baka taba koyan addinin ka baki da baka san Allah ba baka san meye abinda ake kira tauhidi baka san shirka ba kaga wannan ba wato akwai razani kwarai da gaske banda daga cikin kufrul i'rab shine wanda zai zo dungungun ya bujire mu aiki baki da shi ya ce shi musulmi ne yayin da ake samu yan labarin sirrin haka wanda yake fita da su ai ya san da ga suna amsa sunan Muhammad Ibrahim Musa mun ka tambaye shi wai kai ba musulmi bane a iyaye na musulmi ne mana amma kai yaya baka sallah a to shi kawai shi kenan kaga wannan shine ake kira yayi a'rada 'anil 'amal bil kulliya shi ba ki daya yakin aiki ne baki da Allah ya bashi adadin shekaru da zai yi a duniya iya abin da Allah ta'ala ga dama ya bashi amma bai sai wa Allah sujjara ko rukuyi balle kuma a ce azumin ramadana balle kuma a ce haji balle kuma a ce zakka shi babu ruwansa sallan ma da ake kullum ba ya yi shi abin sa to kaga ya baya yin wani aiki baya yin wani sadaka din gurungun to kaga wannan yana daga cikin abin da malamai ke cewa duk wanda ya mutu a haka to lallai wani aiki alkhairi ba zai amfana masa komai ba kamar da hadisin Aisha yake nunawa take cewa Ibnu Jud'an yake zama tunne yayi mai alkhairin gaske yana zada zumunci yana aiki alkhairi yana kyauta wannan zai amfana masa wani abu sai maza Allah ya kafa bai amfana masa komai ba saboda bai taba cewa ya Allah ya fi mu zunubi na ba ranar sakamako saboda duk idan mutun ya mutu da waɗannan abubuwa da ake cewa shirka ne ko kuma abubuwa da suke warware masa imani ne to idan ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to fa abun nibi shine duk wani aiki alkhairi idan yayi abin da yayi na biyayya ga iyaye sadaka da yayi sada zumunci ubangiji haka zai dauko su bayan ɗaya bayan ɗaya Allah sai ya maida shi haba'an mansura sai ɗaya ɗaya ta shi babu wani amfani ka ku ga ubangiji ya maida duk aiki ka bayi da amfani ina da nibi wallahi ba ran mu tsaya lalle akan tauhidi mu san tauhidi kuma mu san abin da ke sunan shi musulunci kuma mu tabbata musulunci a aikace a cikin rayuwarmu mu musulunci saboda shi shine musulunci saboda shine gaskiya abinda muka kalle Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya tai mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.